Kusan shekaru 17 da suka wuce ne aka fara amfani da waya ƴar yawo wacce aka fi sani da salula a Najeriya. Wannan ya taimaka gaya wajen inganta zamantakewa da samar da ayyukan yi da kuma samarwa ƙasa maƙudan kuɗaɗen shiga. Sai dai a ƴan kwanakin nan abin lura shine idan an kira mutum daga ƙasashen waje maimakon ya ga lambar ƙasashen wajen sai ya ga lamba irin ta gida Najeriya. Muhammad Sani Abubakar ɗan jarida ne mai aiki da wani gidan rediyo a ƙasar waje ya yi tsokaci akan wannan al'amarin.
Salon da ake ciki yanzu shine lambar Najeriya shi za ta fito. Yawancin lambobin da suke nuna min kamar lambobi ne dake Lagos sai nuna min Shegu ko Adegu ko Ademola, wanda kuma su da dama musamman ina cikin tsakar aiki ba zan ɗauki wayar ba. Sai an kita kira ai ta kira na ki dauka ne sai a tura min email mallam ya muna kira baka dauka. Sai in gane international call ne sai yake shigowa da lambar Najeriya.
Wannan yasa ana zargin manyan kamfanonin sadarwa da yin wata munamuna wajen samar da kudaden shiga akan kowane daƙiƙa da aka yi kira. Alal misali ana biyan naira 24 a minti daya idan an kira mutum daga Amurka, sabanin naira 4 a minti daya daga gida Najeriya. Bincike da muryar Amurka ta yi ya nuna cewa kamfanoni suna zuba naira 20 a aljihunsu ne sai su bai wa gwamnati naira 4. Akan haka ne tattaki zuwa ofishin MTN daya cikin manyan kamfanonin sadarwa ta ƙasa, inda na tambayi shugaban kula da hanyar sadarwa na manyan kamfanoni a arewacin Najeriya Awal Abdullahi ko suna da masaniya irin wannan matsalar. Sai ya ce
abu ne da za a ce wani zubin kin san akwai bata gari, kuma shi wani zubin neman kuɗi yana sa mutane ainihin su bata tunaninsu. Abinda kuke kira shi muke kira call termination. Akwai bata gari wanda na farko ba su samu su lashin sun sai kawai NCC ba, amma su samu ainihin na'urar da za su iya tara kullum. Idan sun tare to suna da hanyar da suke samun kuɗin a can saboda suna da ainihin makarrabansu a waɗannan ƙasashen. To a maimakon ya zo maka a lambar Turai da za ka ganta, to sun riga sun turo maka sai ya zo maka nan a lambar Najeriya kuma da ka ɗauka ka ji daga Turai ne. To wannan abu ne da ya addabe mu, mun kai kuka kuma wajen ainihin su NCC, kuma su ma suna bincike a kai kuma kokari suke duk waɗanda aka kama da laifin ana hukunta su.
Na nemi in ji matakin da hukumar kula da hada-hadar sadarwa ta ƙasa wato NCC take yi wajen shawo kan wannan matsala da ta kunno kai. Saboda haka na tuntuɓi shugaban hukumar Farfesa Umar Garba Ɗanbatta inda ya bayani kamar haka.
Muna da masaniya akan wannan wato abu mara kyau da yake faruwa a halin yanzu, kuma mun yi bincike domin ɗaukar mataki na shari'a. To mun samo ainihin waɗanda suke yin wannan aikin a mataki na farko na bincike da aka yi, kuma magana da ake yi a yanzu an matse da license ɗinsu. Bana sun faɗi sunayensu amma sun san kansu. Ina so jama'a masu saurare na su san cewa lalle mun gano masu yin wannan aiki, wanda yake aiki ne da yake kawo barazana ta tsaro a ƙasa da kuma harka ta yau da kullum.
To sai dai a wani bangare kuma ɗaya cikin masu yin dokoki a ƙasa Sanata Abdullahi Adamu ya ce akwai abin dubawa a wannan matsalar.
A nan ba shakka ana cutar Najeriya wurin kuɗaɗe masu shiga, domin abin da ya kamata ya shigo mana akan abin da ake da wayoyin nan ba za a samu akan kari ba. In ma bayan kari ba ƙasar ce lambar da ke fita a nan sai kuɗin da za a biya sai su za a biya kuɗin. Saboda haka mun yi asara biyu, kai mai lamba kai asara, gwamnatinka ta ƙasanka ta yi asara. To wannan abu bai kai fagen mu ce mun taso da shi ya zo a matsayin matsala wanda muke son mu yi mun dokar musamman da mu magance ta ba fi da billahi. Amma abin yana ƙaruwa kuna tabbata yanzu ke dan ba mu zarafi a karamin lokacin nan da ke cewa Allah insha Allah za mu kawo doka wanda kuma shi lokacin mu ji komai ba ya za mu samu da zai gamsar da mu.
Bisa abubuwa da ke faruwa a harkar sadarwa ta ƙasa da alamun sai an miƙe tsaye sosai ta yadda za a shawo kan wasu ɓata gari da ke kawo wa gwamnati hasarar maƙudan kuɗaɗe domin kare mutuncin ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.